peinture à Betty, une option universelle. N'oublie pas que vous pouvez toujours participer.
Sasha, host na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata, 7 ga watan Disamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rashin tsaro a yankin ruwan Niger Delta da ke kudancin Najeriya ya sake dawowa. Wani lamari da jama'ar yankin ke kokawa da shi. Bayan haka, za ku ji cewa wani babban jami'in 'yan sanda a jihar Adamawa ya yi wa wata mata da ke shari'a da mijinta duka har ta kai ga jinya a asibiti.
An kira ni zuwan da zan yi kamin in shiga cikin daki ma ya saukar min da mari daya ya sake saukar da daya sai ya ce sai na fadi wanda yake bani kudi ina shari'a da mijina.
To za ku ci karin bayani nan gaba. Muna kuma tafi da rahoton mu na musamman daga Mustafa Nasiru Batsari da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Talata, shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na Russia Vladimir Putin suna gudanar da wani taron koli mai muhimmanci inda tattaunawa akan yadda Moscow take jirge sojojinta a kusa da iyakar Ukraine domin yiwuwar kai mamaya ya dauki hankali. Fadar White House ta ce Biden ya shirya yi wa Putin kashedi cewa Russia za ta fuskanci tsauraran takunkuman tattalin arziki idan ta kai mamaya akan kasar ta tsohuwar tarayyar Soviet Union bayan ta riga ta kwace yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014. Moscow ta zuba kimanin sojoji 70,000 a kusa da iyakar gabashin Ukraine, inda jama'a Amurka suke zaton za ta kai mamaya kila a farkon shekarar 2022. Jama'an fadar White House sun ce Amurka za ta sa Kremlin ta dandani kudanta idan ta yi giginta ta kai mamayar. Shi ko Putin zai buƙaci Amurka ta tabbatar da buƙatarsa ta shekara da shekaru bayan yakin duniya na biyu cewa kar a bari Ukraine ta shiga kungiyar tsaron NATO. Buƙatar da Amurka da ƙawayenta 29 ba za su aminta da ita ba. A yau Talata, wani bam ya kashe akalla mutum hudu a birnin Basra da ke kudancin ƙasar Iraki. Irin harin na farko bayan shekaru da dama da ƙasar take more zaman lafiya. Kana wani babban jami'i yana zaton kungiyar IS ce ta kai harin. Fashewar da ta faru a kusa da wani asibiti a wani bangaren birnin da galibi an shi ake zaune. Wani babur dankare da abubuwan fashewa ne ya haddasa, a cewar wata sanarwar sojoji a cikin bayanan farko da aka tattara. Sai dai nan da nan babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin. Abubuwan fashewar na dauki da bukun hutun Daesh ko kuma IS, inji gwamnan Basra Asad Al-Idani yana faɗa wa manema labarai. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana fargaba akan rikicin da ke faruwa a yankin Darfur mai fama da tashin hankali. A rangaba tsakanin al'ummomi ya fidda dubban mutane daga gidajensu a yankin da dama can yake fama da matsalolin tattalin arziki da kuma karuwan rashin abinci. Sudan ta fada karayin tattalin arziki tun a cikin shekarar 2018. Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta rabin mutanen yankin Darfur da suka kai kimanin miliyan 6.2 za su buƙaci taimakon jin kai a cikin shekarar 2022. Ta kuma ce mutane da dama suna fama da bushewar yanayi na tsawon lokaci da kwari da cututtuka da kuma yunwa. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da shirya ayyukan jin kai ya bayyana halin da ake ciki a Jebel Moon a Darfur ta yamma cewa lamarin ya yi muni a wurin. Da yake magana daga Khartoum babban birnin kasar, shugaban ofishin a Sudan Paula Emerson ya ce tashe-tashen hankula sun barke akan samun raguwar albarkatu da suka hada da filayen noma da ruwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. China ta yi Allah wadai da shawarar da gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta yanke ta kauracewar diplomasiya akan wasannin Olympic na lokacin hunturu wanda za a yi a Beijing a shekarar 2022, tana mai cewa ya saba wa manufar Olympic. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen China Zhao Lijian ya faɗa wa manema labarai a yau Talata a Beijing cewa Amurka za ta yi asarar kima da ikon yin gaskiya daga kauracewar nan, kana hakan zai yi mummunan tasiri akan hulɗarsu da kuma yin aiki tare a wasu muhimman fannoni.
ya kuma jaddada alƙawarin da ya ajiye Litinin cewa China za ta maida martani idan Washington ta ci gaba da ƙaurace wasannin. Sakatariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ta faɗa wa manema labarai ajiye Litinin cewa gwamnati ba za ta tura wani jami'i ko kuma ɗan diplomasiya mai wakiltar Amurka a wasannin na hunturu a China ba, saboda kisan kare dangi da kuma ukuba da ake gana wa mutane a Xinjiang da kuma wasu nau'ukan take haƙƙin bil'adama. A ƙarshe, wani babban jami'in gwamnatin sojan Myanmar ya faɗa a yau Talata cewa ɗaurin shugaba Aung San Suu Kyi na nuna babu wanda ya fi ƙarfin doka. Kana babban Hausan sojan ƙasar ya sassauta hukuncin da aka yanke mata bisa tausayawa. Ministan yaɗa labarai Mang Aung ya kuma faɗa a wani taron yanar gizo cewa tsarin shari'ar Myanmar mai adalci ne. Kana hukuncin na ranar Litinin da aka zantar a kan tsohuwar shugabar an yi shi ne bisa doka. An yanke wa Suu Kyi mai shekaru 76 hukuncin zaman gidan yari tsawon shekaru 4 bisa laifin ingiza jama'a da kuma take dokokin coronavirus, amma shugabannin sojojin sun rage zuwa shekaru 2 a gidan yari da take zaune a yanzu. Jami'in ya yi wannan jawabi ne a wani taron manema labarai da ba a saba ganin irinsa ba. Kana ministan saka jari a mulkin sojan ya ce al'amura sun fara daidaita a kasar.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Rashin tsaro ya sake dawowa a yankin Niger Delta da ke kudancin Najeriya, yayin da 'yan fashin teku ke ci gaba da gallabar jama'a musamman matafiya. Al'ummomin yankin dai na ci gaba da bayyana yanayin fargaban da suke ciki. Ga rahoton Lamida Abubakar Sokoto daga Delta.
'Yan fashin kan ruwa da ke kare kaina a gaban ruwayen yankin Niger Delta na ci gaba da gallabar jama'a musamman matafiya a kan ruwayen yankin da ya hada da tashoshin ruwa na Port Harcourt Jetty zuwa Nambe da ke jihar Bayelsa, ko a baya-bayan nan dai sai da wasu barayin kan teku suka yi awan gaba da wasu ma'aikatan kamfanin mai a gaban ruwan Brass da ke jihar ta Bayelsa. Kawo yanzu dai an shiga watan Disamba da jama'a ke ci gaba da tafiye-tafiye a gaban ruwayen yankin na Niger Delta. Jama'a na ci gaba da koka irin fargabar da suka shiga.
The issue of this piracy, especially at this time when people are traveling across the sea.
Wannan yana cewa ne sunana Bari Bulu Apo yace akan batun barayin kan teku musamman na wannan lokaci da jama'a ke tafiye-tafiye musamman kan ruwa, dole ne mu duba yadda ya kamata musamman gwamnati ta dauki matakai na magance wannan matsala domin tabbatar da tsaro a kan ruwayen yankin na Niger Delta. Kuma ya zama wajibi gwamnati ta yi amfani da na'urorin zamani musamman na sadarwa yadda za a tattara bayanai na abubuwan da ke faruwa a kan ruwayen yankin na Niger Delta tare da samar da jirage masu hanzari.
One of these is to have a good communication network.
Shi kuwa wannan da ke da suna Tony Amachiri yace
the major problem here we are having is piracy issue. This piracy is not issue that started today.
Yana cewa ne babban matsalar da muke fama da ita a wannan yankin na Niger Delta ita ce barayin kan teku, kuma wannan matsala ta dade tana faruwa duk da kokarin da gwamnati ke yi na magance wannan matsalar. Amma dai a gani na rashin ayyukan yi shike haifar da wannan matsala ta barayin kan teku. Shawara ta ga hukumomi a nan ita ce su samar da yan banga musamman waɗanda suka san lungu da saƙo na surƙuwayen ruwayen yankin na Niger Delta. Wani basaraken gargajiya a yankin na Brass yace
taking of innocent persons life because the waterway is for everybody.
Yana cewa ne dangane da wannan matsala ta barayin kan teku, mu dai ba za mu goyi bayan kashe-kashe ba musamman na waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a gaban ruwayen Najeriya, saboda ruwa aina kowa da kowa ne. Ina ganin wannan matsalar talauci ne ke haddasa ta da kuma kamfanonin mai da suke ƙara ma matsalar girma.
The causative factor is poverty. Oil company
rundunar 'yan sandan Najeriya tashi a tsaye take wajen tabbatar da tsaro a yankin na Niger Delta. SP Asimin Buswad shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Bayelsa.
Mutanen mu na Marine da Navy munan kara yawun patrol akan ruwa da kuma hunters kan taimaka mana su gaya mana information duk wani irin motsi na ƴan ta'adda akan ruwa saboda samun cewa hanyoyin da ake bi a je ƙauyuka ya zama ta ba matsala wannan lokacin.
Masu ruwa da tsaki kan harkokin hada-hadar jiragen ruwa wato maritime ya ci gaba da bayyana takaicin su musamman kan fashin teku na ƙasa da ƙasa da kawo yanzu ke ci gaba da ta'azzara a gaɓar ruwan Najeriya wanda ke makwabtaka da zirin Gini wanda ya hada da kogin Atlantika. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoton. To yanzu kuma zamu leka arewa maso gabashin Najeriya inda wani sufetan ƴan sanda a jihar Adamawa yayi wa wata mata aure dake shari'a da mijinta duka har ta kai ga jinya a asibiti. A yanzu haka matar ta ce kunnuwanta sun toshe sakamakon dukan da ta sha a ofishin ƴan sanda. Wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan dan sandan dai mai mukamin inspecto shine wanda ake zargin sa da hada baki da mijin matar da ya lakadawa kashi wanda a halin yanzu take karban jinya a asibiti domin ta tabbatar da cewa sakamakon dukar da aka yi mata kunnuwanta ma ba sa ji lantana ishiyaku. Ita ce matar da wannan dan sandar ya yi mata duka sakamakon shari'ar da ke gudana tsakanin ita da mijinta. Hakan ta sanya ake zargin mijin da hada baki da wannan dan sandan kamar yadda ta shaida mana da bakinta.
Muka shiga mota da ni da Hassatu da Haruna da Awwalu mu kuma aka samu ni da Hafsatu muka cire hijaban mu ki gaba sai shi Umaru din ya kira Bidas din a cikin daki suka gama maganganun da za su yi.
Waye Umaru, waye Bidas?
Umaru mai gidan na
shi. Yawa to shi kuma Bidas waye ne?
Police din da yake ne.
Ci gaba, ci gaba.
An kira ni zuwan da zan yi kami in shiga cikin daki ma ya saukar min da mari daya ya sake saukar da daya sai ya ce sai na fadi wanda yake bani kudi ina shari'a da mijina sai ya cire takalmin kafan sai ya mare ni ya sake ya mare ya sake ya mare ni ya sake ya mare ni mari hudu ya min da takalmi mari biyu da hannunsa ya sake ya daga wani sanda na kusa da shi ya buge ni a hannu da sandan din soju sannan ya sake ya dake ni a bayana soju da sandan.
Umar Ibrahim sarkin fawon mai ne dake karamar hukumar Fufore a jihar Adamawa shine wannan mijin. Shi kuwa na zanta da shi ta wayar talaho kwana ya masa tambaya ko me ya sani game da wannan lamarin da ya gudana tsakanin sa da matarsa.
Yaya na dawo da sai kudin zuwa kano ne telewani ya aka yi ma saka bar dawo ne kike din kan naje na aika mai gurguwa na na aika wakilin din da ka dawo ba ta dawo ba amma tun da ka ka dawo a matsayin yaya na sai mu kama hanya mu je ka ji tabbatin magana mun ga mu hanya muka je muka same ta a gurori akwai yayan su wanda zai ci ta muka tattauna da Buga sai Buga ya ce man to yaya na dawo gida lalle hadiya ne ke kike din kina ta na dawo da ita sun ce to ba da mu ran na rubu sai kira Buga da nake mai Buga ya ce ni ce mai yaya na bare ji ba abin da nake so da kai ka dauko nan kika dawo da ita da banyen nan ta in har akwai abin da nake mata wanda yake na kunta ta fadi a gaban su in har wanda zan bari ne in bari in wanda ban bari ne sai mu san me za mu.
Duba da cewa Lantana Ishiyaku ta kai kara zuwa ga ofishin mataimakin shugaban ƴan sanda da ke nan jihar Adamawa wanda ke kula da shiya uku wato zantiri a turance akan ta sanya na tuntumi mai magana da yawun ƴan sandan wato DSP Yusuf Adamu kowane mataki suke shirin dauka akan wannan lamarin.
Already shi mukaddashin commissioner ƴan sanda ya soma bincike akan wannan zargi kuma insha Allah za a yi bincike na adalci za a yi bincike na kwakwa kuma ina mai tabbatar maka akan cewa duk wanda aka samu da laifi ba ma ba shi ɗan sandan kawai ba hatta shi mai gidan da wasu duk wanda aka samu da laifi akan wannan korafin da suka yi doka za ta yi aiki akan shi.
Ire-iren waɗannan matsaloli dai a wasu lokutan ana samun faruwansu. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
A yanzu haka dai jihohin Niger da Kogi da Nasarawa da ma birnin tarayyar Najeriya Abuja sun tsunduma cikin wani yanayi na rashin samun hasken wutar lantarki a sakamakon yajin aikin ma'aikatan samar da lantarkin da ke Abuja wato AEDC. Ma'aikatan sun ce sun dauki wannan mataki ne saboda dalilai da yawa da suka hada da na rashin kayan aiki da kuma kula da ma'aikatan kamar yadda ya kamata. Comrade Ma'azu Ibrahim shine mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan lantarkin a jihar Niger. Yayi karin haske akan dalilin su na daukar wannan mataki.
Dalilai da yawa. Ɗaya daga cikin dalilai da muka fito mu nuna bakin cikinmu da yanda company ke tafiya da ma'aikata a wannan company shine na farko akwai rashin daidaita ma'aikata. Za ga wannan kana abin nan kana matsayi guda da wannan ma'aikaci albashin shi daban naka daban wanda yake cewa mu a matsayin mu mun nuna cewa hakan nan kowa ya kamata a bashi haƙƙin sa daidai na farko kenan. Na biyu yau shekara 8 kenan da wannan company suka fara babu ba wanda aka promoting in ma sun ce ma abin haka ne sai kuma su koma a gefe suna tsintan nasu da nasu kadan kadan daga cikin abin haka. Amma shekara 8 kenan babu abin nan ba promotion ba kara kowa a gaba ba. Sai kuma na uku babu abin nan babu kayan aiki. Yanzu nan kuna da matsala hakan nan shi yasa dole muke so hakan nan customer din mu su sani cewa hakan nan dalilin da muke hakan nan ba mu kadai ba hakan nan har da su ma za su amfana. Yanzu nan hakan nan matsala ya faru a unguwa kuna da matsalan wuta ba kayan aiki da za a gyara muku wuta ya za a yi mu ana jin haushin mu muna ganin cewa ba mu yi ba kwara cewa kun ba kayan aikin za a yi wannan aikin nan. Bayan haka kuma haƙƙin mu da ake cirewa na ma'aikata wanda yake cewa yau in ka zama cewa ka gama aiki za ka je ka same shi shine pension. Pension din ma haka nan an cire na wata 20 kenan na wata 20 har yau hakan nan ba a kai shi a wurin pension ba. Gaba ɗaya hakan nan ba mu da abin nan ba mu san inda kuɗin yake ba. Na biyu kuma hakan nan haka akwai wani kuɗi da ake cire ma'aikaci adashin gata da ake cire ma'aikaci ana cirewa ana tarawa idan ba shi din kai zo sai a baka abin ka. To gaba ɗaya an cire wurin wata nawa kenan wurin watanni hakan ga da yawa wata 8 har yanzu hakan nan malam ba wanda ya san da kuɗin ba masu wanda ya kamata su karba hakan nan ba ba su ba. Bayan haka kuma hakan nan akwai kuɗin da ake cire ma union wanda yake cewa hakan nan union dues ne da shi ne suke samu suna aikace-aikacen su har yanzu hakan nan wurin wata 7 hakan nan babu shi. Akwai kuma wani kuɗin da ake cirewa hakan nan na abin da na treat hakan nan wani abin da ne wani adashi ne na ma'aikata wanda yake cewa ake kiran shi cooperative da turanci ana aje wannan kuɗin na hakan nan ma'aikata idan kana da damuwa kana iya zuwa kai rancen kuɗi kuɗinka ma yau hakan nan ma in kana neman wani abu ne hakan nan kana iya shekaru gudu ka je karanta ka biya buƙatanka. To kuɗin sun cire hakan nan ba kai shi can da ya kamata ba. Shine muke cewa da wannan rashin gaskiya da suka taru hakan nan gara mu fito mu faɗa ma duniya cewa hakan nan muna cikin damuwa mu kuma nuna ma duniya cewa hakan nan haka a hito a yi gaskiya saboda me kowa ji daɗin abin. To babban buƙatar mu ce
Comrade Ma'azu Ibrahim dai ya ce sun riga sun yajin aiki na gargaɗi a baya a saboda haka wannan na sai har abin da hali ya yi ne.
Yajin aiki mun yi na abin nan haka na sati biyu da wuce mun fara nuna musu cewa hakan nan ga gargaɗi muka yi kwana guda tunanin cewa hakan nan daga nan zuwa sati biyu hakan nan wani abu zai biyo baya har yanzu ba komai shi yasa muka hito ga cewa wannan mun hito mu yajin aikin nan na cewa illa masha Allah ba ranan da zamu ce cewa ga abin nan sai sun saurare mu a lokacin da suka saurare mu to lokacin nan hakan nan mu ma za mu saurare su. Wato yanzu bangarorin da ya shafa hakan nan akwai jihar Niger ita ma gaba ɗaya ba wuta akwai jihar Kogi su ma ba su da wuta akwai jihar Nasarawa su ma ba su da wuta akwai birnin tarayya Abuja su ma ba su da wuta. Sai lokacin da aka saurare mu muka ji muka gamsu suka gamsu hakan nan sannan komai zai je daidai.
Tene dai yajin aikin ya jefa masu amfani da hasken lantarkin cikin wani hali a birnin Lakwaja ta jihar Kogi.
Malam Jibrin Dacci daga Angongora Lakwaja. Gaskiya rashin samun wutan nan jiya da muka yi ya kawo mana cikas mun samu matsaloli kamar kayan sanyin mu duk abubuwa sun lalace. Daruru ya kawo mana dai asara sosai da bacin rai. Shi yasa muka zuwa mun so mu nuna bacin ranmu ga gwamnati amma kafin muka san cewa ma'aikatan gidan wuta ne suka yi wannan yajin haƙi saboda rashin kuɗi wai da ba biya asa ba.
Farko dai sunana Honorable Sani Umar Yusuf wanda aka fi sani da ruwa baba Lakwaja. So wannan yajin haƙi gaskiya ya jawo mana matsaloli da dama kuma wanda yake ya damage wa wasu abubuwa ya kamata ce gwamnati da ma'aikatan su ne fadin su san yadda za su yi su sassata juniyarsu because abubuwan nan da ya faru jiya nan gaskiya ne zai ci gaba haka nan gaskiya mutane za su ga cikin kunci.
Salamu alaikum sunana Gambo daga Lakwaja. angonkura tana soye dankali kuma tana amfani da kayan ruwa dan Allah dan Annabi muna da matsalan wuta kowane lokaci ina yawan ja mana asara da wannan kuma kayan fridge shine muke samu muke ciyar da yara da makaranta da komai da komai kowane lokaci cikin asaran kayan fridge muke yi dan Allah dan Annabi muna son gwamnati ta taimaka mana da wannan abubuwan suna yajin aiki ba biya su ba dan Allah dan Annabi yanzu nan dan Allah sai da za yi ai sulu da mu samu wuta ya dinga tafiya daidai
a jahar Niger ma dake da tashoshin samar da lantarkin har guda uku wato Kayinji, Jaba da kuma Shiroro tini wannan matsala ta jefa su cikin wani yanayi na duhu
sunana Nuruddin to lallai lamarin babu dadi a da mukan ga cewa dan lokuta da ake bayarwa na awanni na wuta sai mu raina to sai da ma aka dauke wutan gabaki dai sai mu ga dan awannin da ake bayarwa shi suna da amfani wurin taimakawa na rage kashe kuɗi na siyan fetur sannan aikin ma in ma a ce fetur din na da arha ma misali aiki yafi dadi da wutan lantarki din na'urorin ma yadda suke tafiya kamar ni da shago ne na studio ana waka ana hotuna da sauransu to kaga na'urorin sun fi amfani da wuta domin akwai wuta zaka yi amfani da na'ura da ke samar da sanyi wato AC misali kuma na'urorin na san sanyi to wannan lamari dai gaskiya bai dadi ba ta gaita ne in an ce a bayyana yadda lamarin ya zo mana
to sunana Abubakar Kabiru daga nan jihar Niger. Ai abu ne wanda yake ba a iya kimantawa saboda mahimmancin wuta ma yanzu ya kai ga ba ta innan kila a cikin an kunna da daddare ne ka gani kai bacci ba. Mafi yawanci masana'anta musamman kanana sun dogara ne da irin wanga abubuwan yanzu misali a ce a wanda yake sana'an dinki an koma wasu sababbin mashina ana ce musu industrial yanzu sai ka tada generator in dai babu wannan wuta ga kuma misali a ce yan uwan sana'an da suke harkan aski haka abu ne wanda yake in babu wuta ba a iya yi akwai iyayen mu mata da suke gida ana irin markade din nan na a dan samu dai abin da za a rufa ma kai asiri da injin to kaga duk in babu irin wannan abubuwan cikas ne saboda yanayin sabo da mutane suka yi da wutar lantarki ta fannin abin da ya shafi sana'antar su so da Allah abu ne wanda yake yana bukatan kulawa gaskiya na gaggawa ganin cewa ya shafi rayuwar mutane sosai
kokarin jin ta bakin manyan jami'an kamfanin na AEDC dake Abuja ya ci tura domin kuwa jami'in hudda da jama'a na kamfanin mai kula da jihar Niger Muhammad Adamu Pele ya ci baya da hurumin yin magana akan lamarin Mustapha Nasir Batsari muryar Amurka daga Mina a Nigeria
Madalla a gaida Mustapha Nasir Batsari yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da wani labari mai so sarai da ya wakana kasar Egypt ko Misira inda kocin wata kungiya mai bugawa a rukuni na biyu na kullan kafa na wannan kasar mai suna Al-Majj Al-Iskandari shi dai kocin sunansa Adam Al-Selahdar a lokacin karawar kungiyar tasa da club din Al-Zarqa yayin ke jiki ya fadi ya mutu a minti na 92 ana buga wannan kullan kafa kenan mintoci biyu a ƙarin lokacin tashin wasa bayan da kungiyar sa ta farke kwallo a raga da ya bata damar lashe wannan karawar ram shi dai kocin ya mutu ne sanadiyar bugawar zuciya kuma dukkan kokarin likitocin da ke wannan hilin wasar da waɗanda suka raka shi a mota zuwa asibiti na su farfado da shi ya ci tura inda kungiyar ta sa ta kebe kwanaki uku na zaman makoki idan muka dawo a jango Kuriyar Niger wasannin Super League na kwallon kafa professional na wannan kasar a mako na 8 na wannan wasannin Sahel Sporting Club ta Wambirnya mai ta shaka shi a gida hannun Akoka na Football Club ta Arlit Jahar Agades da 1-2 sai Olympic Football Club ta Yamai da GS ta Wambirnya mai akai kunnan doki 1-1 da ɗaya mai ban haushi ne AS Garde National du Niger ta hankali Irana Football Club ta Arlit Jahar Agades sai AS Police da AS Duan na babban birnin ya mai suka yi kunnan doki ɗaya da ɗaya. Kunnan dokin aka tashi na ɗibi na da huwa ka ɗibi na gashi tsakanin AS Duan ta sojoji da espoir ta Zandar Racing. Fukoki ke mai a gidan can birnin ya mai din ta shaka shi gaban takwaranta ta AS Nijilak ta wutar lantarki ta ya mai din da ci ɗaya da biyu a wasannin ƙwallon ƙafa na Super League Professional na jamhuriyar Nijar mako na takwas. Ta farko ita ce AS Nijilak ta wutar lantarki da maki 18, ta biyu AS Duan takwas ɗin da maki 15, sai AS Garde National de Niger ta uku da maki 14, ta hudu ita ce AS Police ta ɗan sanda da maki 13, ta biyar Union Sportive de la Gendarmerie National da maki 10, ta shidda Salis Sporting Club da maki 10, ta bakwai Akukana ta Arlette Jar Agadez da maki 9, ta takwas AS Fan ta Sojoji da maki 9, ta tara Olympic Football Club ta mai da maki 8, ta goma Irana ta Arlette Jar Agadez da maki 7, da maki 7 Espoir ta Zandar take ta 11, sai AS Sonidep ta Mampeter ta 12 da maki 7, ta 13 ita ce GS Tawa da maki 6, ta 14 ita ce Racing Bukoki ta Yamaye da ke Bundi Kutal kenan. A wasannin Champions League na club inda suka kasance zakaru a nahiyar Turai a dazu ne aka kammala karawar PSG da Club de Brugge na Belgium Leipzig a wannan rukunin na PSG ta kara da Man City ta kasar Ingila. Haruna Mamman bakon birnin Kwanni Sasha Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Maryam a takaice, a yau Talata shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na Russia Vladimir Putin suna gudanar da wani taron koli mai muhimmanci inda tattaunawa akan yadda Moscow take jibge sojojinta a kusa da iyakar Ukraine domin yiwuwar kai mamaya ya dauke hankali. Fadar White House ta ce Biden ya shirya yi wa Putin kashedi cewa Russia za ta fuskanci tsauraran takunkuman tattalin arziki idan ta kai mamaya akan kasar ta tsohuwar tarayyar Soviet Union bayan ta riga ta kwace yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014. A yau Talata, wani bam ya kashe akalla mutum hudu a birnin Basra da ke kudancin kasar Iraki, irin harin na farko bayan shekaru da dama da kasar take more zaman lafiya. Kana wani babban jami'i yana zaton kungiyar IS ce ta kai harin. Fashewar da ta faru a kusa da wani asibiti a wani bangaren birnin da galibi an shi ake zaune, wani babur dankare da abubuwan fashewa ne ya haddasa, a cewar wata sanarwar sojoji a cikin bayanan farko da aka tattara. Sai dai nan da nan babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai harin. Abubuwan fashewar na dauki da bukun hoton Daesh ko kuma IS, inji gwamnan Basra Asad Al-Idani yana faɗa wa manema labarai. A ƙarshe, hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana fargaba akan rikicin da ke faruwa a yankin Darfur mai fama da tashin hankali. A rangaba tsakanin al'ummomi ya fidda dubban mutane daga gidajensu a yankin da dama can yake fama da matsalolin tattalin arziki da kuma ƙaruwar rashin abinci. Sudan ta fada ƙarayin tattalin arziki tun a cikin shekarar 2018. Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta rabin mutanen yankin Darfur da suka kai kimanin miliyan 6.2 za su buƙaci taimakon jin kai a cikin shekarar 2022. Ta kuma ce mutane da dama suna fama da bushewar yanayi na tsawon lokaci da kwari da cututtuka da kuma yunwa. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da shirya ayyukan jin kai ya bayyana halin da ake ciki a Jebel Moon a Darfur ta yamma cewa lamarin yayi muni a wurin.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.